بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ساكي هدواء وانم بجري ميتار البركة مسجد المهاجرين وانا أبوات دنتدو أكرتي مكويو a cikin babban birnin jihar Maradi a wannan kasa ta mutan Niger. A yau muna ranar Litinin daren Talata 6 ga watan Ramadan hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan 2 miladi Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam shekara ta 2026 taimako Allah madaukakin sarki muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara wannan kuma shine majalisin mu na 23 a cikin wannan tafsiri na wannan shekara majalisin mu na 4 a cikin tafsirin suratul baqara ajiya muna bayani akan ayoyi wanda Allah subhanahu wata'ala ya sabakar domin yayi bayani akan suffofi na wasu mutane. Allah subhanahu wata'ala ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Na'am.
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi
Allah.
بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
فلما
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
نعم
والله محيط بالكافرين
نعم
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء
Jazakallahu khairan a jiya muna cikin bayanin waɗannan ayoyi masu bayyana sunfi na uku daga cikin mutane waɗanda su ne ake ce ma munafikai Allah madaukakin sarki ya bayyana mun sufufin waɗannan mutane a cikin waɗannan ayoyi guda 12 dan haka inda bayanin mu ya tike a jiya فضرب به سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الا تشو منافقي مثالهم تمكر متنن da ya kunna wuta da wahala wanda zai kunna wutai a cikin wani yanayi na shan wahala alla ce falamma adaat lokacin da wutaiya tayi ta haska ma haulahu abinda ke kusa da shi da haballahu bi nurihim sai Allah ya tai da wannan hasken na wuta wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun ya bar su a cikin duhu wanda su ba su fahimta ba su ganin abinda ake yi dan haka shi ubangi subhanahu wataala anan ya sufanta mun misali wanda za mu iya gane dabi'a ta munafikai Allah ce su wasu mutane ne wanda suke wahala cikin lamarinsu suke wahalar da zakata kuma su wahalar da jikinsu dan su samu burinsu to amma idan sun zo su ci nasara ko sun hasa wutarsu ta sharri to nan take kuma Allah ke sarmunto na masu asiri shine Allah subhanahu wataala yake cewa istauqada naran ya wahala auqada shine kunnawa ya kunna amma nan sai Allah ya amfani da kalma ta istauqada ya kara alifun da sinun da ta'un malaman sarf suke cewa ziyadatun fil mabna tadullu ala ziyadatin fil ma'na kalima ya kara mata wani harafi to dan ta ƙara hito da wata ma'ana ta kululuwa ne a cikin kalmar kunna wuta shine auqada ya kunna wuta to amma sai Allah ya ce istauqada ma'ana ya kunna wutar da kyal da wala haul to haka munafiki yake yana neman ya hada wani da wani ya rasa ta inda zai shiga tsakankanin su to amma kuma duk lokacin da ya samu wata nasara wata yadda ma kadan to kuma Allah subhanahu wataala sai tuna mai asiri shine Allah ya ce mataluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu lokacin da ya haska mai daidai abin da ke tattare da shi mana lokacin da munafiki zai kunna wuta ta sharri a tattare da mutane to ba za ta dauki tsawon lokaci ba sai Allah ya kashe wuta shine Allah ya ce dhahaballahu bi nurihim sai Allah ya ce da wannan hasken watarakahum fi zulumatin la yubsirun kuma ya bar su a cikin wani dogwai wanda ba su gani yadda wancan wutar shi ta mutu bai ganin gaban shi haka munafiki ake tona mai asiri tun a gidan duniya ya rasa ina madafa Allah ya ce summun amma duk da haka su kurame ne bukumun kuma bebaye ne umuyun kuma makahi ne Allah ya ce fahum la yarjuun amma har abada ba za su dawo ba su yi imani munafiki shine asirin su zai tono a cikin al'umma amma kuma gobe zai ƙara komawa ba zai haƙura ba zai ƙara neman ya kunna wuta sharri Allah ya ƙara ba mu misalin su na biyu yace au ka sayyibin minas sama'i fihi zulmatun Allah ya ce kamar wasu ruwan sama ne suke sabka fihi zulmatun a cikin ruwan nan akwai duhu kenan ana yin su ne cikin tsakiyar dare wara'adun kuma ana yin su ne tare da tsawa wa barqun kuma ana yin su ne tare da walqiya Allah ya ce ja'aluna asabi'ahu suna sa ɗan yatsun su fi adhanihim a cikin kunnuwan su minas sawa'iqi gudun wannan tsawai saboda tsananin tsawa da ake yi cikin ruwan har sai sun sa hannuwansu cikin kunnuwa don su daɗe wannan tsawai hadharal maut gudun kada su mutu Allah ce ina wallahu muhitun bil kafirin ubangiji ta'ala yana kiyaye yana tattare ya tattare dukkan wata kafa ta kafirai to haka su ma munafiki yake duk mai sifa ta munafuti zaka ga yana tahiya a cikin al'umma tamkar ruwan sama Allah ce yahsabuna kullu sayhatin alaihim suna tunanin duk wani motsi da akai da su waki munafiki yana cikin mutane in kai magana zai rinka dardar tamkar zaka tona mai asiri ji yake kamar kasan abin da yake to shine Allah yake siffanta wa musuna yace kamar mutunan da ke cikin ruwa ga duhu ga tsawa yana kare kunnan shi dan kada ji tsawa kada wannan tsawar ta kashe shi to haka shi ma munafiki yake Allah subhanahu wataala a cikin suratul munafiqun yace yahsabuna kullu sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum allati qatalahumullahu anna yufakun a cikin wannan sura ubangiji subhanahu wataala yake cewa yakadul barqu yaqtafu absarahum haka hayyauje dai wannan walqiya Allah yake cewa ta yi kusa da ta kashe idanunsu saboda mi kullama adaa lahum mashaw fihi duk lokacin da suka ga haske suka ga dama to za su rinka tahiya a cikin wannan hasken na walqiya wa idza azlama alaihim qamu idan kuma aka idu aka ebe walqiye to za su yi tsaye cika ba za su yi tahiya ba walau sha Allahu da Allah ya ga dama la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya tahi da jin su da ganin su inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji mai iko ne a bisa dukkan komai to wannan misali ne Allah ya bada na munafikai da munafuti munafiki ha shine a gidan duniya zaka ga idanunya da tahiyyar lamarinya kamar ya zama kurma kamar ya zama makawu saboda duk lokacin da ya samu wata dama wata kafa to za ya kulla makirci ne da wuta ta sharri sai Allah subhanahu wataala yake cewa in kuma dama ba ta samu ba mutane suka gano shi to zaka ya bar munafici zai dan yin shiru lokaci guda kuma kuna buda dama kana ba munafiki dama ku hira to kuma zai ƙara zuma da wani munafici shine Allah subhanahu wataala ce da ya ga dama da sai hana shi ji ya hana shi gani saboda shi ya riga ya zama abin da ya zama kuma Allah mai iko ne a bisa wannan to galgashin waɗannan ayoyi da najiya muka yi bayani akan munafici kala biyu munafici na farko wanda shine ke fitar da mutun daga addinin musulunci ya zama kafiri tantagariya kuma Allah madaukin sarki ba mu sufofin masu irin waɗannan dabi'u munafici na biyu wanda muka fara magana a jiya shine wanda shi mutunan yana cikin musulmi amma kuma yana da wasu dabi'u na daga cikin munafikai shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba mu labari a hadisin da muka karanta a ƙarshen karatun mu na jiya abinda za mu ji a yau yadda siffatan munafikai wanda su bisu kai ga asalin kafirci ba wancan amma kuma siffofinsu alamunsu wanda su tahun musulmi suke ana ce musu munafikai amma ba za su dawama ba a cikin wuta sai idan munaficinsu ya kai su da kin yarda da addini amma cikin mutane suke to su ma wannan ɗabi'a mummuna ce tana da zanubanta tana da aibinta to daga cikin aibobinsu shine malamai suke gai abu na farko at-takhallufu anis salah mutum ya rinka yin baya-baya akan sallah ya rinka yin baya in an shigo aka kirawo sallah to ba zai zabura ba ya je masallaci in ya je masallacin ma ba zai zabura ba wani yana zaunawa za a kiran sallah a yi raka'a ɗaya a yi raka'a biyu sai an yi ta uku sai ce a bashi ruwa ya alwala in ka tambaye shi dalili ya ce limamin tsawaitawa yake haka zai yi zaune sai an yi raka'a ɗaya an yi raka'a biyu ga ta uku sai fara alwala yana shiga masallaci liman na sallamewa sai yi kotan kurciya shi ma sai ya hito zai kaga shi da ya shiga ƙarshe bayan liman ya gama kuma sai ya rage na gaban sahu hitowa saboda dama sallar kamar ta sha mai kai ba dan ma ƴan unguwa ba da shi bai yi ba to wannan siffa ce daga cikin siffofi na munafikai sannan babbar siffa ta su a cikin sallah har yau jiya shine shi munafiki yakan ɓoye ma sallar asuba da kuma sallar isha saboda su ne salloli wanda ake yi a cikin duhun dare annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laysa salatun atqalu ala almunafiqina min alfajr wal isha babu sallar da tahi wahala tayi nauyi mutum ke jin bai yi in munafiki ne shi yake da alamar munafiki kamar sallar alfajr ita ce sallar asuba da kuma sallar isha annabi yake cewa law ya'lamuna ma fihima da mutane sun san abin da suke ciki na daga falala la tawhuma walau habwan da sun rinka zuwa sallolin nan guda biyu koda ka za a rinka jan su saboda rashin lafiya ashe wannan yana nuna mamu in mutum ya samu kanshi da irin wannan siffa to ya gaggauta tuba ya gaggauta ambaton Allah domin Allah ya cire mai waccan siffa daga cikin siffofi miya wanda suke kai mutum zuwa ga kafirci wanda suke kai mutum zuwa ga munafici babba annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bishara yace bashiril mashaina kai albishr da masu yawan tahiya fi zulumati a cikin duhu ila almasajid ya zuwa ga masallatai duk mutunan da zai hitowa da dare ba a san shi ba mai ganin shi amma ya yi sallah tare da musulmi da asuba ya hito da isha'i ba a gane shi ya yi sallah tare da musulmi to wannan mutunan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kamai bishara kamai albishir saboda yana cikin dumbin alkhairi wani zai sallah azhar cikin mutane ya yi la'asar cikin mutane ya yi magariba cikin mutane ko kuma magariba da isha saboda kowa rahin shago zai ce shi a unguwarsa yake sallah yanzu ya baro masallaci ya baro kasuwa ko majalisar su ko wajen zama ina zai sallar magariba da isha a gida ko kuma a masallatan unguwa to dama ƴan unguwa ba san can biye ba
in yazo zai isha'in a cikin gida in ma yayi irin waɗannan mutane siffofi ne alamuni in mutun ya samu kanya a ciki to ya gaggauta to ba za mu ji abubuwa a baya wanda za su samu mutun ya hita daga irin waɗannan kangi wanda suke kai mutun zuwa ga kafirci a abu na biyu daga cikin siffofin munafikai na gida dan munce na gida wanda suke cikin musulunci musuluncin bai iri hita tare da su ba amma kuma suna da cikin siffofi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tajiduna nasa ma'adina annabi ce za ku rinka samun mutane sallallahu alaihi wasallam za ku rinka samun mutane daban-daban khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idha faqahu annabi ya ce fi mafificin su a jahiliya shike zama mafificin su a cikin musulunci idan ya fahimci musulunci annabi yake cewa zaka ga mutunan kware a da a cikin musulunci ma mutunan kware ne in mai kyauta ne lokacin da ya fahimci musulunci sai dai kyauta ta ƙara ƙaruwa in mai hakuri ne lokacin da ya fahimci musulunci hakurin ya zai ƙara ƙaruwa duk wata ɗabi'a mai kyau da yake yi can baya da ya shigo sunna to ƙara wannan ɗabi'a yayi annabi yake cewa tajiduna khairan nasi fi hada sha'nu ashaddu lahu karaha karahiya yace zaka samu wanda kuma yayi alkhairi a cikin wannan mutane wanda yake kyamar ya koma baya mana mutanen da yake bid'a da sai shigo sunna to zai kyamace ya koma bid'a ko mutanen da yake kafirci sai shigo musulunci ya rinka kyamar ya koma kafirci annabi yace to yayi wanci ne kuma zama mutunan kware mutun na uku annabi ya ce wata jiduna sharran nasi dal wajhayn zaka samu kuma wasu mutane wanda suka yi sharri a cikin fitina masu huskoki guda biyu alladhi yati haula'i bi wajhin wanda zai zo ma wannan bangare wannan mutane da wata huska wayati haula'i bi wajhin kuma ya zo ma waɗannan wasu da wata huska ta daban to waɗannan samun su yana nuna ma alama ta daga cikin alamun munafurci in ka ga mutum a runwa a bagini yana tare da wasu mutane guda biyu da suke wada ko yana tare da wasu mutane guda biyu da suke kasuwanci kala guda suke hamayya in yazo ya dauki labarin wannan wurin ya nuna yana tare da su 100% kuma sai ya koma ya bada labarin a wancan wurin akasin abin da ya ji annabi ya ce wannan su ne sharrin al'umma a cikin mutane waɗannan suke ɓata al'umma suke sa al'umma ta kici gaba suke sa tattalin arziki yayi baya saboda su fitinannu ne sharrin ne a bayan ƙasa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yammamu gargadi da cewa irin waɗannan mutanen kada mu taba ba su dama domin su ɓata mu al'umma wanda kuma a yau suna da yawa a cikin al'umma daban-daban zaka samu wani munafircin shi yana nan wurin tattare tare da mutane a kowanne lokaci zai bayyana ma yana tare da kai ka sakankance ka yarda da shi kalamunta a cikin kasuwanci sai ya ha'ince ka wani zai sakankance ya taho da gaske ya nuna maku shi ya zama ahlu sunna sai kun karbe shi hannu bibi ya san cikin ku ya san bai sai kuma ya koma ya tuna ya yi wasu abubuwa don ya ɓata ma addini suna a haka wasu za su zauwa da nihin su masu gyara ne suna so su gyara tsakanin wane da wane to shi kuma yana yin wannan ne don ya samu labarin su wanan kuma ya samu labarin waɗancan ya haɗa ya ida ɓata abin da ake ciki wanda mafi yawancin abin da ke wakana na rabuwar kanun mutane a cikin al'umma to waɗannan mutanen suke haddasa shi idan munafiki yana cikin dangi cikin fami to za a yi ƙoƙarin duk yadda fami take ya raba ta yana cikin tahiyya ta sunna za ga ya yi ƙoƙarin ya raba wannan tahiyyar shi wani daɗin shi kawai a ce wane ya ɓalle da wane sun ɓalle sun koma ɓangare kaza shi an biya shi haka zaka samu cikin ahlus sunna haka zaka samu cikin dariku daban-daban haka cikin yan kasuwa haka cikin mu'amala ta yau da gobe wani kuma ya mai da munafucin shine sana'ar shi sai ya kai gulma ya kai labari ya yi sharri ya yi kazahi yayi ƙarya sannan sai a dauki wani abin da za ya cin abinci na rana sai a bashi kuma sai ya kawo labarin marece a bashi abin da zai cin abinci na daren ran nan in ba zai kawo wannan labarin ba to ba za a bashi abin da yake so ba saboda wannan mummunar dabi'a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake roƙon Allah ya raba shi da ita kuma haka sahabbai suke tsananin tsoro akan wannan mummunar dabi'a kada mutun ya fada a cikin ta Ibrahim Taimi yake cewa ban taba jin tsoron magana ta ba a ce ƙarya ce nake kamar yadda nake tsoron a ce ni munafiki ne yace in ya gayi malami ne in ya gayi magana wanda al'umma ta gamu su ta yarda dan ta yaki da ita kuma sai ya koma yana kuka aka tambaye shi me yasa sai ce ina tsoron a ce na gaya musu ne a munafice ba da gaske ba Ibn Mulaika yake cewa na haɗu da sama da sahabi 30 na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkanin su suna hira suna tsoron a ce su munafikai ne suna gudu sahabban annabi sallam suna gudun a ce suna cikin munafikai ga ilimi ga imani ga zama tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma babban abin da suke tsoro a ce su suna daga cikin munafikai shi yasa Hanzala yazo shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah ai Hanzala yayi munafici ko kuma Abu Bakar Siddiq ya fara gamuwa da Hanzala sai Hanzala ya hoshi da kuka ce ya Abu Bakar ai Hanzala ya zama munafiki sai Abu Bakar yace ya akai kai Hanzala ka zama munafiki yace subhanallah ai in muna wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana tunatar da mu aljanna yana tsoratar da mu wuta zaka ganin idanunmu da tahiyarmu da nutsuwarmu ta canza amma lokacin da muka bar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam muka hadu da dangi muka hadu da iyalinmu kuma zamu manci kamar ba mu bane muke wannan sai Abubakar yake cewa to fa wallahi in kau haka ne fa inna Ababakarin kanna faqa yace to in kau wannan yasa Hanzala kuka to shi ma ko Abubakar yana iya zama yayi wanda munafiki sai suka zo shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi yake tambaye su me ya kawo ku sai Abubakar yake ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam labarin abin da ya wakana tsakanin shi da Hanzala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ai wannan ba shi ke nuna munafiki ba abinda kuke samu na imani in muna tattare dama ayoyin Allah haka suka gada amma abinda za ku samu na sakin jiki na walwala na rayuwar ku ta gobe na ku yi dariya yake cewa wannan kuma wani abu ne wanda Allah ya shar'anta mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu da za ku lizumci abinda kuke wajena a ce haka za ku rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to da kun rinka haduwa da malaiku a sama hanya kuna gaisawa to kadiba kaga yadda Abubakar Siddiq yake tsoron ya zama munafiki yadda shi Allah ya sabko da aya karara yayyaba mashi yace thaniyatain idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana Allah ya sabkar da wannan aya yayyaba ma Abubakar Siddiq yace su biyu a cikin kogi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce manabiyin kada ka samu damuwa Allah yana tare da mu amma a wannan lokacin shi Abubakar Siddiq ba yana da wannan garantin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ana zanni yace Abubakar fil janna yace Abubakar yana cikin aljanna Umar fil janna Umar yana cikin aljanna annabi ya shiru yace Aliyu fil janna Ali ma yana cikin aljanna Uthman fil janna Usman ma yana cikin aljanna sai da zana mutum goma kuma kyale bakin shi aka cigaba da hira to waɗannan mutanen su ne suke tsoron a ce sun zama munafikai kada dai a ce suna tare da waɗannan dabi'u marasa kyawu dabi'u wanda za su sa mutum ya rabu da addini to ashe mu ma abin da ya kamace mu murinka lura da shi a kullun kada mutum ya saki zuciyar shi haka ya rinka lamunce ma kanshi cewa shi mutunan kwarai ne a'a da yadda kake kai tsoron kada mutun ya fada cikin wannan dabi'a ta munafici kuma mafi yawancin al'ummar mu a yau zaka in mutum bai da duka to yana da rasu daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace alamu mai nuna munafici na san satar mutum shine idan khasama fajara idan aka yi hoda da shi to zai ya kulle za ya ta zuba za ya ta tsiwa za ya ta gayin abubuwa wanda bai kamata gayi ba saboda mi saboda an yi hoda zaka wani in an zage ya guda in zayara mazagin tun daga mutsirin kakan uba sai ya gangamo da shi za ya yi gori na abinda kaka yi ya yi gori na abinda uba yi ya yi gori na abinda daya yi sannan ya mashikan gori wani zai bata zai fito da wasu maganganu wanda maganganun za su iya gama kan al'umma su raba zumunci saboda mi saboda kawai an yi hada tare da shi ko an bata mai rai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza khasama fajara in aka yi hada da shi to zai fajirci to kuma al'umman mu da dama za ganin yau haka muke muna nan riki da abubuwa nan da shekara 20 da aka yi wani abu wani yana nan rike da abu jira yake a taba shi yazo ya baji ya gayi mutum bai shin kunya cikin addini kaga mutum yayi tsaye tahiyya ta sunna saboda an bata mai rai komi yana iya gayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsane irin waɗannan mutane masu waɗannan maganganu wanda su jira suke a taba su su bayyana komai su bakin su da zukatan su ba su da wani sirri duk wanda zai bi ta gaban su ya taba su ko da kuskure ko da gangan to za su haihi abin da ke cikin cikin su ba za su riga komai ba wannan alama ce da dabi'a ce ta munafurci shi yasa malumai suke cewa babban abin da ke sa waɗannan dabi'u su samu gindin zama a cikin zukatan mutane shine du'ful yaqini fillah mutum ya samu rauni na yarda da lamunta a cikin al'amarin Allah subhanahu wataala idan mutum yana so ya kubutar da zuciyar shi daga dabi'u na munafici munafici babba ko karami to ya lamunta ma Allah subhanahu wataala ya yarda da zuciyar shi koda wani kuskure ya faɗo tsakanin shi da al'umma da mutane ya yarda da cewa wannan kuskuren rubuce yake ba dan Allah ya so ya kasance ba da abin bai kasance ba ya yarda da cewa dumin mai dumi zargin mai zargi zagin mai zagi ha inta mai ha inta ba su zubda mai kima matukar abin ba rubuce yake a cikin littafin shi idan mutum ya samu wannan shine zaka ga ya raba kanshi da siffa da dabi'a ta munafurci abinda zai sawa gaba kawai yarda da Allah subhanahu wataala da cewa Allah subhanahu wataala shine ke yin komi kuma gare shi ne komi yake karewa to wannan shike sa dan adam sai ya kubuta daga wannan mummunar dabi'a a abu na biyu shine abinda malamai suke cewa khaufun nasu khaufin mulamati duk mutunan da ya zamana yana tsoron mutane to sai ya zama munafiki in bai hankali ba kaga mutun ahlus sunna amma yana tsoron wani wuri ya wuce a ce mai ahlus sunna zaka yana tsoron mutane ko kaga mutun malami amma yana tsoron mutane ba zai iya gaya musu gaskiya ba dan kada su bar wajen karatun shi ba zai gaya musu gaskiya ba dan kada su bar masallacin shi ba zai gaya gaskiya ba dan kada su bar bashi wani abin da suka saba bashi to wannan yana sa mutun ya siffantu da irin dabi'a ta munafikai shi yasa duk mutunan da za ya aiki da mutane to ya tabbatar da cewa wata rana sai ya bata ma mutanen nan abinda ake so kawai ya zamana kana busa gaskiya kuma kana aiki da gaskiya radda gaskiyar tamma mutane dadi ko hadu da kai da su ku yi kabbara ku tashi radda kun busa ji dadi ba dama ba kai ka rubuta ba aya Allah cika karanta kai ma ka tashi baka ji dadi ba da kai da su ku mujuna addu'a Allah ya shirye kowa wanda ya dawo gobe kan shi ya dawo ma wanda ya tahi shi kuma kan shi ya tahi to al'umma takan hadawa cikin mummunar dabi'a wajen neman yardan mutane wajen tara mutane za ga mutum ya takwatance kwatance ba zai iya bayyana tauhidi ba ba zai iya bayyana kaza shirka ba ne ba zai iya cewa ba kaza bid'a ne ba zai iya cewa ba wani kaza ne a zai ta yin kwatance kwatance saboda mi shi dai al'umman nan su yarda da shi al'umma su so shi wannan to dabi'a ce daga cikin dabi'un da ke sa mutun ya zama munafiki a dabi'a ta gaba wanda ke sa mutun ya zama munafiki in bai shirya ba shine hasada da kyashi duk mutunan da ya zamana a cikin zuciyar shi yana da hasada yana kyashin abinda Allah ya ba wani na baiwa ko ta kasuwanci ko ta ilimi ko ta daukaka ko ta mulki ko ta lahiya ko ta ƴaƴa ko mami tace baiwai in ya zamana mutun yana kyashin ta to yanzu za ya tunkura zuciyar shi zuwa ga munafurci saboda babba abinda zai biyawa baya bayan hasada zai fara yin ƙarya daga ƙarya sai ya fara yin sharri zai rinka bata mutunan yadda al'umma take ganin shi mutunan ƙwarai wannan hasadar ba za ta barin shi ba shi ya rinka yin wannan aikin sai yayi kokarin sa shi buha ya tilla darsu na sharri a cikin zukatan mutane dan mutane su bar yarda da wani haka dabi'a ta gaba wanda take sa zukata su zama irin zukatan munafikai shine hoyantar zuciya daga imani da Allah subhanahu wataala ya zama da zuciya ba ta da namunta da Allah madaukakin sarki kawai haka yake rayuwa shi duk abinda ya zo mai na alkhairi to daga wajen shi ne in sharri ya same shi to wani yammai tana cikin gida fa kawai in yau mai gida ya zo a ɗabi'anci yamma ta fada to ba ta zamnawa kurum ta ɗauki ƙafa ta wanke sai gidan boka saboda kishi ya tace ita ba ta isa a mata fada ba ko yau in ta yi sanwa aka yi katari sanwa ba ta yi daɗi ba to an mata turkuɗe gindin murhu ita ba ta yarda ba da cewa kawai ɗabi'a ce ya sa yau abincinta bai daɗi ba haka yau in ɗan ce ilahi aka mai fada ta tattara ƙafa ta ruga an shiga tsakanin mai gida da ƴaƴa ya tsane su ba ya san su ba ya kaza to waɗannan ƙazamtar a cikin zuciya ita ke sa mutum har ya je ya rabu da imanin shi mu ƴan adam ne Allah madaukakin sarki yana jarabtar mu da komai muna yin daidai ko muna yi ba daidai ba kuma kowane dan adam akan iya mai hada kuma akan iya yaba shi inda yake daidai to amma al'ummar mu a yau mun maida yi ba daidai ba kuskure a kuskuren nan ba dabi'a bace wani ne yamman wani hukuma cikin kasuwa yau in ya zo bai saida ba to ba zai tahiya gidan ya ba sai ya biya gidan miyagun malumai an mishi wani abu saboda shi bai yarraba da makwabcin shi ya saida shi bai saida ba wani haka in ya zo yana mu'amala da mutane ko ya kasa wani abu ba a sayi ba ko wani abin da ya kama da wannan ga wani in ya hwadi wani in ya ciwon kai sai ya taya shi bai yarda ba yadda kasan mun yi alƙawari da Ubangiji mu ba za a jarabce mu ba to wannan ita ce ɗabi'ar da ke sa mutum ya manta da Ubangiji subhanahu wataala ba zai tunanin cewa Allah madaukakin sarki ba shine ke tahiya da komai anan mu karanta alhamdulillahi rabbil alamin cewa Allah godiya ta tabbata gare shi ubangijin halittu muka ce ubangijin halittu shike kula da motsin mu da numfashin mu da cin mu da shan mu da dukkan wani abu wanda zai samu mu na sharri ko na alkhairi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace imanin nan yana tukani ya gamsu a zuciyar mutum idan mutum ya zo da rukunan shi guda biyar daga cikin rukunan imani su ne mutum ya yi imani da abin da zai zo mai daɗi kuma ya yi imani da abin da zai zawa marar daɗi idan ka yarda ka lamunce to kana cikin alkhairi kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'amarin mu'mini akwai ban sha'awa akwai burgewa yau ni'ima ta zo sai ya murna ya ji daɗi ya yi godiya sai kuma Allah ya ƙara mai kuma sharabtawa ta zo yau sai ya juri ya yi haƙuri kuma sai Allah ya kalli wannan haƙurin kuma sai ya dinguza mai nada to idan ya zamana zuciyar mutum ba ta ambata Allah subhanahu wataala ba ta tunanin komi na Allah ne wani mutum ba ya da ta cewa a cikin tahin lamarinka ko lamarinki sai Allah subhanahu wataala to shi ke sa mutum sai ya kai ga zargi har ya fara daga cikin munafuci wanda yake yadda mutum daga cikin musulunci baki daya matashiyar magana mu ta gaba idan mutum ya samu kanshi a cikin munafurci ko a cikin ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u da muka zana marasa kyawu ko kuma ya gama lamunta da cewa shi yana da wasu abubuwa wanda yana aiki da su ko kuma ɗabi'a shi ce ake gani to abin da za a yi musulunci ba ya zo ba a ce babu kofar gyara a'a shi musulunci dama da ya zo ɗan gyara ne babbar kofa ta gyara ita ce ruku da kitabullah ruku da littafin Allah da sunnah ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya ji ɗaya daga cikin abin da aka gani kamar ya shaye shi to abin da zai fara yi yi ruku da littafin Allah ya ruku da sunnah ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya ji menene ke gyara ɗabi'u yi kokari ya gyara ɗabi'un shi ya ce wa menene za a yi domin ya samu ya kubuta a cikin alqur'ani mai girma kuma haka a cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai yawancin mutane da mu masu karantawa da masu saurare yanzu da muke magana ta munafikai mafi yawancin mu kwalwar mu tana ga ina tana ga wani mutum da muke rayuwa da shi shi muke kallo ba kawunan mu ba da su kuma sahabbai ana gai abinda ke tattare da kwalwarsu shine kaddai a ce su ne za su rinka kokarin taya za a yi in ma su ne su rabu da wannan mummunan ɗabi'a to da abin da ke sa a rabu da mummunan ɗabi'a shine mutum ya rungumi littafin Allah ya rungumi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da za ka yi ka tambaye malumai na kirki masu karantar da addini tsabatatacce ka tambaye su me hukuncin Allah a ciki amma bai yiwuwa ka zo kana cin riba ka zo ka hana zakka ka zo ka kin sadaka ka tutar da al'umma kuma Allah ya jarabce ka ce sihiri aka ba babu wani sihiri ɗabi'a ce in kai ubangiji subhanahu wataala shi ma sai ma amma da zaka shiga kasuwa sai ka tambayi me hukuncin Allah a cikin wannan kasuwancin sai a ce ma to nan Allah ya yarda sunna ta tabbatar nan Allah bai yarda ba sunna ba tabbatar ba sai ka kiyaye daidai inda Allah ya yarda kai inda Allah bai yarda ba ka bari sai ka sha mamaki haka in zaki zama da mijinki zaki kai diya ko za a kai ki a gidan miji zama aure to abinda zaki fara tambaya menene Allah ya shar'anta na daidai a cikin gidan miji menene Allah kuma bai yarda da shi ba dan kai ka huta to idan mutum yana bisa wannan tafarki za ya kubuta daga zargin zuciya zai kubuta daga mummunar hanya ta yadda yau al'umman mu sun maida dangi ƴan uwan mu uwayen mu magajiyan mu da kannan mu mata sun maida su wani kayan kasuwanci na tallata musu miyagun abubuwa a cikin gidaje na tallata musu kafirci na tallata musu zuwa gidajen bokaye na tallata musu mummunar ɗabi'a kawai dan mi saboda wai su mallake abokanan zaman su su ne majajan su muke sa wannan rashin sanin dokar Allah subhanahu wataala mace bata san me haƙin mijinta ba akan ta shi ma mijin bai san me haƙin matar shi ba kawai dai abin da ya sani ya kai kuɗi a ɗarma arme shikenan in aka fara rayuwa daya biyu kwana ɗaya kwana biyu to kuma sai wasu miyagu daga cikin maza miyagu daga cikin mata sai su zo su ja su har su bata masu rayuwa ta zamantakewa har su kai ga kai su mahallaka har su koma munafucan munafuci har abin ya kai su zuwa ga shirka to koma zuwa ga littafin Allah subhanahu wataala da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin lamun rabaki daya yana sa mutum ya yi rayuwa mai kyawu ita daga wannan mummunar ɗabi'a haka abu na biyu wanda ke fitar da ɗan adam daga ɗabi'a ta munafurci ko da yana da ita shine rashin son zuciya mutum ya makan shi adalci tajannubu tiba'ul hawa wa ta'assub li ghayril haqq mutum ya rinka hoyantar da son zuciya kada mutum ya zamana shi duk abin da za yi to kawai zuciyar shi abin da zuciyar shi take so shine daidai wanda zuciyar shi ba ta so ko kuma wanda ba ya da entire ba ya da abin da zai samu a ciki to duk yadda za a gani wannan abun banza ne a wajen shi wannan yana sa idan mutum ya yaki zuciyar shi to yana sa ya zama mutumin kware ko da kawai yana ɗaya daga cikin waɗancan ɗabi'u na munafurci haka abu na gaba wanda ke sa ɗan adam ya fita shine الاكثار من الاستغفار mutun ya yawaita neman gafara kada mutun ya bar bakin shi haka awa daya awa biyu bai ambata Allah ba subhanahu wataala ana son mutun ya yawaita ambatan Allah madaukakin sarki kuma ya ta yawan tuba balle irin wannan lokaci da muke watan Ramadan lokaci ne na kowanne musulmi ana sanya duk in ka bude bakinka to kama kanka addu'a duk abin da za kai in ka bude baki ba ina nihin bude baki ba na sharru a kana zamne da an motsa kai zuwa mutu kama kanka addu'a ka sha mamaki kana cikin wahala Allah ka raba mu da wahala za ka masallaci sallah azhar da baka zuwa amma yanzu saboda Ramadan ne kana zuwa jami'i kana takawa dai ya Allah yadda naje masallacin nan na taka umma sallah ya Allah nima kaman kaza kaman kaza kaman kaza kaga yi bukatunka kai guri Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kuka so gaban Allah ko bude kolonku kowa ya ga abin da yake so kada ga yace na akwai abin da ya gagara Allah babu shi to addu'a yawan istighfari yana sa mutum ya hita daga wannan dabi'a ta ta munafurci haka nema makai alkhairi mutum ya ta nema alkhairi ga kanshi ga zuri'ar shi ga ayyanya ga makwabtan shi ya zamana shi kullun alkhairi ke ga zuciyar shi yana sa koda yana dabi'ar munafikai Allah ya goge mai wannan dabi'a ta ta munafurci haka daga cikin abinda ke ebe ma mutum dabi'a ta munafuci shine neman ilimi da zamana mutum yana zuwa makaranta amma duk mutunan da bai zuwa makaranta bai jin ayoyin alqur'ani to wannan ho mutunan kullun zuciyar shi ƙara wahala take kullun cikin wahala yake koda ko yana samun kuɗi Allah subhanahu wataala yake ga mu zukatan mutanen da ba su ta'amuli da ayoyin Allah ka annama yas'adu fis sama Allah ce in suka in suna zaune suna huci kamar za su hawa sama mutun ne da dukiya dukiya mai yawa amma sai ka ji shi yana babatu da shi da dan barema wanda yake mai aikin da zai bayar jikka biyu yana wallahi ba nabi yanka sai gobe na dan Allah alashi ka bani abin da na cin abinci saboda mi ji yake in ya bashi kamar ya mai wadata saboda rishin tausayi muke kawo wannan azukata rishin zuwa makaranta wasu daga cikin al'umma yau sun dauki kansu sun kai kololuwa ba za su zuwa ba za su zuwa wajen neman ilimi ba to neman ilimi yana sa dan adam zuciyar shi ta wanki in yana da wata mummunar dabi'a sai Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi zuwa ga dabi'a mai kyau haka babban abin da ke sa dan adam ya kubuta daga dukkan wani abu wanda yake da alaka da munafurci har ya kai shi zuwa ga shirka har ya kai shi zuwa ga kafirci babba to shine dan adam ya rinka mai da al'amarin da yake nema wajen Allah bambancin addu'a kenan akwai addu'a ya Allah ka bani to kuma sarkafa da ta hanyar wani zaka samu shi ma matsala ne tunda shi dai wannan nan ba wanda ya shawara da wani dan ka zo duniya Allah ne kawai ya ga dama ya halice ka kuma yasa aka haika a cikin wanga yankin da ya ga dama sai sa a haika a Amurka to amma haka kawai ya ga dama ya yi mu wanga yankin to yadda Allah bai shawara da mu ba dan mu zo wanga yankin haka ba za ka ba Allah shawara ba ga ta inda za ka samu kuɗi wannan yana daga cikin abin da ke sa tikas a cikin addu'o'inmu a cikin mu'amalarmu ta yau da gobe za ka ga mutum yana roƙon Allah tabbas Allah yake roƙo amma zuciya tare da wani shi yana roƙon Allah madaukakin sarki amma yana kawo sunan wani ko kuma yana hararo ga wanda zai bashi ko kuma ga wanda ta hanyar shi ne kawai zai samu to in Allah ya ga dama sai ya barka da kai da shi ba mamaki shi wanda kake tunanin watan karewa shi ne ya kama sai ku gama sai ku yi da karewa tare ko kuma kasuwancin da kake kwadayi kake ganin ka matukin shi kadai ke da mafita ko cikin shi kawai ke da riba to sai ka shiga sai kaga ashe lokacin da Allah ya kai ne zai riye wannan kasuwai shi sai idan mutun zai roƙo bayan ya roƙi Allah to kudin shi dukkanin shi zamana kuma wajen Allah subhanahu wataala yake ta ina za a arzuta shi shi dai bai sani shi dai kawai Allah ya bashi cintuwa zaye shi dai Allah ya bashi kasuwa zaye shi dai Allah ya bashi ta ina ne za a bashi shi dai kawai Allah ne yake roƙo shi Allah shi ya san ta inda zai baka wannan yana sa zuciyar mutum ta rabu da mutane ba sai ma kowa muna hafuci ba kuma ba zai zargi kowa ba kuma ba za ya rinka shakkun me yasa wani bai bashi ba wani za a rinka jin haushi saboda wani ke bashi amma ba da bai bashi ba saboda me saboda zuciyar shi dama ga wani take amma in dama ga Allah take to in wani bai baka ba sai wani ya baka sai ma kan mance ba rawa ne ne ma ya baka wani ne an bai baka ba kai dai matsalarka dama ka samu kuma ka samu wa ke baka shine Allah madaukakin sarki to wannan yana sa dan adam ya fita daga dukkan wani zargi na zuciya wanda ke sa ya rabu da imanin shi sannan babban abu na gaba wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari da Muslim yake ya kasance yana Allahumma inni a'udhu bika minash shiqaq annabi yana addu'a yana cewa ya Allah ina roƙonka daga baraka ka diba kaga mu addinin mu babu wata kafa wanda ya bari wanda bai kuya mun bai da zamu roƙo kwada na cikin gidaje da ya sha mun kai a yau na fami da wane sun rubu da wane ba su magana tun a da annabi yana zamune yake addu'a Allah raba shi da kwadan cikin gida ka diba kaga yanzu kiyamul laili zamu akwai wahala ka samu famun da in sun tai wani na addu'a Allah ka hada kanmu da ni da kanina da magajina kada mu rabu annabi shi tun a da yake wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika minash shiqaq ya Allah ina roƙonka ina neman tsarinka daga baraka baraka da abokin kasuwa baraka tsakanin malami da dalibi baraka tsakanin makwabci da makwabci baraka tsakanin malumai da 'yan agaji baraka tsakanin kowa ka nemi kada Allah ya sa yau ga ranar da za a karda ka da kai da wani da diba kaga karantarwar mu ta sunna abinda mu ba mu dauke shi ko ba annabi mu sallallahu alaihi wasallam haka yake addu'a to ka diba matar take wannan addu'a Allah raba ta da baraka tsakaninta da mijinta in Allah ya karba ina ya ce da boka ko malamin zubbu ko wani wanda zai amshi kudin ta ya raba ta da addini ya cuci rayuwarta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahumma inni a'udhu bika minash shiqaq kuma sai ce wan nifaq ya Allah ina roƙonka ka kare ni ina neman tsarinka daga baraka kuma ina neman tsarinka daga munafurci annabi bai zama munafiki amma haka yake addu'a Allah ya kare shi daga zama munafiki annabi sallallahu yake cewa wasu'il akhlaq ina neman tsarinka ya Allah da miyagun ɗabi'u duk mutunan da bai roƙon Allah ya shirya mai ɗabi'un shi wannan mutunan zai tashi ko da zai shiga aljanna ba to baya yake an tabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutun zai mutu ya aramu mata sai ya mutu ko kuma mace afwan mace a ce yau ta aramu wani sai aramanta ya mutu ko mijin ya mutu ko kuma aka sake ta sai ta ƙara araman wani tana da miji biyu a gidan duniya yanzu an tashi lahira dukkan maza 'yan aljanna ne za a bata zabi a ce ki wanci zabi cikin gidan wanda zaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta zabi wanda himmu dabi'a mai kyau a lahira ma za ta zabi wanda a gidan duniya shi ya yi dabi'a akan wancan to annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah daga mummunan dabi'u mummunan ɗabi'u na magana na zindi na zamantakewa na ayyuka dukkaninsu duk wata kalma mummuna wadda mutum ya santa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana neman tsarin Allah daga wannan ɗabi'a haka addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana addu'a Allahumma tahhir qalbi minan nifaq yana cewa ya Allah ka tsarkake zuciyata daga munafici wa amali minar riya ya Allah ka tsarkake aiki na daga yi dai in burge wasu daga riya wa lisani min al-kadhib ya Allah ka tsarkake halshi na daga ƙarya wa aini min al-khiyana ya ubangiji ka tsarkake idanuna daga muna daga ha'inci ashe waɗannan addu'o'i ne wanda annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake roƙon Allah da su dan Allah ya nisantar da shi shi ya kubutar da shi daga waɗannan sharrurruka wanda suke yawo a cikin al'umma. To haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi ya nemi kariya da karan kanshi, to kuma yana addu'a, ya Allah ka kare ni daga mai cutar in yazo kada ya tasiri a gare ni. Annabi yana cewa Allahumma abid annal munafiqina, ya Allah ka nisantar da munafikai daga gare mu. Wadul wajahaini, ya Allah duk mutunan da zai tunkaro mu, insha Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk mutunan da zai tunkaro mu da huska biyu, ya Allah ka nisantar da shi zuwa gare mu. Annabi yake addu'a wa man yadhhar li yuhibbu, ya Allah ka nisantar da mutunan da zai zo ya tunkaro ne ya gwada mana soyayya. Wa fi batinihi khubuthun, amma a zuciyar shi akwai kyama, akwai kazamta. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma kfina sharra khalqaka, ya Ubangiji ka kare mu daga sharrin halittarka. Kadi ba ka ga yadda addu'a take da tasiri. In kana wannan addu'a, duk yadda munafiki zai zawa sai Allah ya hana mai damar ya tunkaro ka. Duk yadda cikin unguwa ke da mata masu hada wada, in ka ashe matarka ka koya mata wannan addu'a, za ka tsohuwa wadda bata ba tsoron Allah tana hada mata sai ta kasa shiga gidanka. Ba wanda ya hana ta amma ba ta iya shiga, saboda mi tunda aka kawo ki unguwa kina amarya kina, ya Allah ka kare ni daga wanda suke da huska biyu. Baka san kowa ba unguwai, an dauke ki daga nan an kai ki gidan army, abinda zaki roko Allah kare ni daga masu zawwa da huska biyu. Saboda wata za ta zawwa da huska biyu gidan da kike take hasada, sai ta gwada miki mushi mai yanzu sai an yi kaza sai an yi kaza har ta raba miki army. Haka da mutunan da zai zawa ya gwada ma soyayya da kauna, sai ka sakankance ka lamunce mashi kuma sai ya cuce ka. Annabi sallam da yake waɗannan ababe guda uku, sai ya ce ya Allah ka kare mu daga sharrin dukkan mahalittarka. Duk wata salo da halitta za ta zawa dan ta cutar da kai, to kai addu'a Allah subhanahu wataala ya kare ka. Na roƙon Allah ya kare mu daga sharrin halittar shi baki daya, ya Allah kare mu daga munafuci daga sufufi na munafikai. Wannan kuma shine ƙarshen waɗannan mutane guda uku da Allah ya fassara su a harkon suratul baqara. In Allah ya kai mu gobe kuma za mu tashi kai na biyu abinda makaranta ne dai. Allah ya tsamu da mu da ku a cikin lada kuskure ko tunce mahalshi Ubangiji subhanahu wataala ya fi mana. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.